sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Asabar 24 ga watan October shekarar 2020. Kamar ku ji abin da muke tattauna shi, Mahmud, ba mu kanin labarai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce an rasa rayuka da dama cikin makonnin da suka gabata a zanga-zangar da aka yi ba tare da ya ambaci masu goron da 'yan sanda suka kashe ba, inda ya kira da a kawo ƙarshen zanga-zangar. Amurka ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda, yayin da ake ganin ƙarin yaduwar ƙwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwuwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafe. Ana ci gaba da tafka a kazaman fada a takaddamar da ake kan yankin Nagorno-Karabakh, yayin da Armenia da Azerbaijan suke ci gaba da zargin junansu da kai harhare.
To kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da taron gaggawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da wasu tsofaffin shugabannin ƙasar. Sadiyar tarzoma EMSA ga tamamiyar Najeriya.
Tsohon shugaban Najeriya masu rai sun halarci wannan taro kuma sun tabbatar masa da cikakken goyon bayansa. Sun yi Allah wadai da kone-kone da kashe-kashe da ake yi da sata kalamai da suke fitowa daga wasu mutane da suke so su raba kan kasar nan.
Sannan a Najeriya har ila yau a jihar Kwara, za ku ji inda mazauna yankin ke tofa albarkacin bakinsu sakamakon dokar hana fita da aka sanya bayan warwasan dukiyoyi da wasu bata gari suka yi yayin da ake zanga-zangar EMSAS a birnin Ilori.
Kuma ya sa wannan doka cikin dare da shan juna da ya mu dai dukkan mu bi doka ga mutanen mu masu kasaba, kowa yana cikin gida. Yanzu da nake ma magana ina cikin gida tare da iyalina.
Za kuma muleka jamhuriyar Niger, inda wasu shugabannin al'ummar kasar suka fara yunkurin sasanta bangarorin siyasa game da cece-kuce da ke tsakaninsu a kan maganar shirye-shiryen zaben gama garin da za a gudanar a watan Disamba da ke tafe. Kama makeri kuma na nan tafi da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce an rasa rayuka da dama cikin makonnin da suka gabata a zanga-zangar da aka yi ba tare da ya ambaci masu boron da 'yan sanda suka kashe ba, inda ya kira da a kawo ƙarshen zanga-zangar. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne yayin wani taro da ya da tsakun shugabannin ƙasar a ranar Juma'a, inda suka tattauna yadda za a shawo kan wannan tarzoma da ta kasance ɗaya daga cikin mafi muni da ƙasar ta fuskanta a 'yan shekarun nan. A cewar shugaban ƙasar, cikin wannan tashin hankali da ya faru an rasa rayuka da dama, an kuma ɓarnata dukiyoyin gwamnati da na jama'a, amma duk da haka ba a daina rikicin ba. Yana mai cewa jami'an tsaro sun iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin ba su fusata ba yayin da ake wannan rikici. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati ba za ta naɗe hannu tana kallon ɓata gari suna cin karensu ba babbaka ba. Sai dai shugaban Najeriya bai faɗi adadin mutanen da suka mutu ba, amma bayan taron ya faɗa wata sanarwa da ya fitar cewa fararen hula 51 da 'yan sanda 11 da sojoji 7 ne suka mutu a lokacin wannan tarzoma. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomin Najeriya da kada su yi amfani da ƙarfin tuwo idan suna arangama da masu zanga-zangar. Yana mai cewa ya samu tabbaci daga shugabannin Najeriya cewa ba za a yi hakan ba. A ranar Alhamis, Amurka ta yi Allah wadai da matakin da 'yan sanda suka ɗauka a kan masu zanga-zanga a Lagos, inda sakataren harkokin wajen kasar Mike Pompeo ya nemi da a gudanar da bincike. Amurka ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda, yayin da ake ganin ƙarin yaduwar ƙwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwuwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafe. A cewar jaridar New York Times, an samu rahoton sama da mutum 82,000 da suka kamu da cutar a ranar Juma'a a sassan Amurka. Lamarin da ya haura wanda aka gani a ranar 16 ga watan Yulin da ya gabata, inda ya ɗara da mutum 6,000. Jaridar ta Times ta kuma rawaito cewa kusan Amurkawa 41,000 na kwance a asibiti, abin da ya daidai da ƙarin kashi 41 da aka gani a watan da ya gabata. A halin da ake ciki, jihohin da ke yankin tsaunuka da kuma waɗanda suke yammacin tsakiyar ƙasar ta Amurka ne suke ganin ƙarin masu kamuwa da cutar. Wani sabon kiyasi da cibiyar nazari kan alƙalaman lafiya da jami'ar Washington ta yi a ranar Juma'a ya nuna cewa adadin waɗanda za su mutu sanadiyar cutar ta COVID-19 zai iya haura 500,000 nan da zuwa watan Fabrairu, idan har Amurka ba su rungumi shawarar amfani da takunkumin rufe baki da hanci ba. Kiyasin ya ƙara da cewa adadin waɗanda ke mutuwa zai iya sauka da mutum 130,000 idan kashi 95 na Amurkawa suna saka takunkumin. Ana ci gaba da tafka kazaman fada a takaddamar da ake kan yankin Nagorno-Karabakh, yayin da Armenia da Azerbaijan suke ci gaba da zargin junansu da kai harhare. Hukumomin Nagorno-Karabakh sun ce wani makamin roka da Azerbaijan ta harba a yankin ya sauka a garin Martaket da wasu ƙauyuka da dama a yankin da ake kira Martuni a daren jiya. Sun kuma ƙara da cewa an kashe musu dakaru 927, sannan sama da fararen hula 30 sun mutu. Ita dai Azerbaijan ba ta faɗi iya adadin ɓannar da aka wa dakaranta ba, amma ta ce fararen hula 63 sun mutu, sannan an jikkata wasu 292. Yayin da ake ci gaba da faɗan, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga ministocin harkokin wajen Armenia da Azerbaijan da su kawo ƙarshen wannan rikici, su kuma kare fararen hula bayan kusan wata guda da suka kwashe suna tafka faɗa.
Da farko, fadar gwamnatin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da taron gaggawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da wasu tsofaffin shugabannin ƙasar sanadiyar tarzoma ENSAS da ta mamaye Najeriyar. A jiya Juma'a, shugaban Najeriya ya gana da tsofaffin shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, Olusegun Obasanjo, Yakubu Gowon da dai sauransu. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aika mana daga Abuja.
An yi wata ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da tsofaffin shugabannin ƙasa na Najeriya domin yin nazari da yin tur da Allah wadare da irin bore da tashin hankalin da biyo bayan zanga-zanga lumana da aka ce za a yi domin a kawo gyara ga ɓangaren 'yan sanda na SAS, amma rigimar ta juye ta zama abin da ya zama bala'i ga 'yan ƙasar Najeriya a sassa daban-daban a yanzu. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci da kuma sakamakon ganawa da aka kammala tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da tsofaffin shugabannin ƙasa na Najeriya a Abuja, inda yake cewa
duka tsofaffin shugabannin Najeriya masu rai sun halarci wannan taro. Shugabannin nan sun yi maraba da shugaba Muhammadu Buhari irin jawabin da ya yi da matakai da ya dauka zuwa yanzu, kuma sun tabbatar masa da cikakken goyon bayansa. Sun yi Allah wadai da kone-kone da kashe-kashe da ake yi da sata, kuma sun yi anyi Allah wadai da irin kalamai da suke fitowa daga wasu mutane da suke so su raba kan ƙasar nan. Suka jaddada cewa Najeriya ba za ta rabu ba, kuma duk wani mataki da za a dauka don a yi maganin masu neman kan rufe kan kasar nan ya kamata a dauke shi tinyansu.
Kana ganin wannan taro zai canza wani lafazi ko wani sha'anin taɓarɓarewar tsaro da kashe-kashe da kyamatar juna da yanzu aka ga kamar ƙungiyar ta IPOP ce ita ce ke haddasa shi a cikin Najeriya?
Eh, to ai idan har sako muhimmi kamar irin wannan ya fito daga tsofaffin shugabanni daga kuma fadar gwamnatin Najeriya cewa kai ya haɗu kuma waɗannan tunanin mutane ba su da goyon baya, to wannan za a ci riba guda biyu. Na farko dai, kasashen duniya da suka fara wasu kalamai nan suna nuna tausayawa waɗannan mutane fitinannu su san cewa akwai kuskure a cikin irin mataki ma da suka fara ɗauka, kuma su fahimci cewa Najeriya a shirye take ta kare hurumi da martaba ƙasar Najeriya. Ba za mu bari wasu su zo su kawo mana wani cin zarafi ko kuma a yaga ƙasar nan ba.
Shi kuma Malam Abdulrazak Alƙali da ya da cikin shugabannin kungiyoyin sa kai a Najeriya ya bayyana min abubuwa kuma matakan da ya kamata a ce gwamnatin kuma ta dauka.
Mun san akwai tsare-tsare to ya kamata amma a karfafe su, wanda kuma wannan ko ba hukuma ba dai a ce kaman committee wanda zai hada da kungiyoyi masu zaman kansu da yan jarida masu bin kwakwafi da kuma ragowar mutane masu ruwa da tsaki a cikin harkar tsaro a kasar nan. Ai, wani tsari wanda za su iya bibiyar me wannan yan sanda suke, idan an ga abubuwan da suke tun kafin abu ya wuce gona da iri a ja hankalin su.
Yanzu matsayin da shugaba Buhari ya dauka kuma aka bayyana wa duniya shine kowace jiha ta sa kwamitin bincike waɗanda aka karkashe ba su ka'ida ba, waɗanda ma ko kuskure aka yi wanda aka cutar, waɗanda dai aka nakasa a hannun 'yan sanda ko da na SAS ko ma irin 'yan sanda ne, domin gwamnati ta bi diddigi ta biya diya ta hukunta 'yan sanda da suka yi haka domin ya zama izina ga wasu a baya ko da za su aikata irin wannan mugun abu. Kana jin wannan zai yi tasiri, zai yi ganin tarihin da ke akwai a Najeriya cewa ba a hukunta masu laifi ko kuma in ma aka yi bincike ba abin da ake tsinanawa da shi?
Gaskiya hakan zai taimaka matuƙa, zai ba jama'a ƙarfin gwiwa, kuma wanda aka zalunta su suke da kukan a zuciyarsu har yau idan aka samar da wannan ne aka binkice masu mai kyau aka samar da mutanen da aka zalunta aka bi musu haƙin su zai ba jama'a karfin guya kuma su kansu yan sanda da suke aikata irin wannan laifuka za su gane cewa idan kai ba kai ci banza ba kenan
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
to madalla a gaida Umar Faruk Musa Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Kamfanin samar da wutar lantarki na Pacific and Gas dake jihar California ya ce zai katse wutar lantarki ga mutum sama da miliyan 1 a gobe Lahadi. Domin kaucewa tashin gobarar daji sanadiyar dawowar yanayi dake haifar da wutar daji a yankin. Kamfanin ya ce katse wutar zai shafi kananan hukumomi 38 da ke tsakiya da arewacin jihar ta California, ciki har da wasu yankuna da suka shafi San Francisco Bay. Masu hasashe sun ce yanayin da za a shiga zai samar da iska mai kadawar da za ta iya kai da turakun lantarki da ba su da karfi, waɗanda su akan ɗorawa alakin tashin wutar daji mai haɗarin gaske. Da safiyar gobe Lahadi ake sa ran za a katse wutar, kuma ba za a kunna ta ba har sai ranar Talata. Lamarin da kiyasi ya nuna cewa zai shafi gidaje da wuraren kasuwanci 466. A yau Asabar al'ummar ƙasar Masar suke kada ƙuri'a a zaben farko na 'yan majalisa, wanda ake hasashen zai samar da majalisar dokoki da ke ɗauke da magoya bayan shugaba Abdul Fattah al-Sisi kamar yadda aka gani a baya. Fitowa fili mutum ne soki gwamnati a ƙasar ta Masar abu ne da hukumomi ke wa kallon hadarin kaji, lamarin da kan kai ga tankwasa masu nuna adawa da gwamnati a 'yan shekarun nan. Kusan mutum miliyan 63 ne ake sa ran za su yi wannan zaɓe mai matakai biyu, wanda ake kara wajen neman kujeru 568 cikin 596 da majalisar wakilan ƙasar ke da su.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leƙa birnin Ilori da ke jihar Kwara a Nigeria, inda hukumomi suka saka dokar hana fita bayan da wasu zaune gari banza suka yi tawarwasan dukiyoyin jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar NSAS. Ga wakilinmu dai Hassan Umar Tambol dauke da ƙarin bayani.
A sakamakon wasuwan dukiyoyi da masu zanga-zangar kyamar 'yan sandan SAS masu yaƙi da 'yan fashi da makami suke yi a birnin Ilori na jihar Kwara, gwamnatin jihar Kwara ta sanya dokar hana fita. Akan haka ni tattauna da wasu mazauna birnin Ilori ta wayar tarho don jin irin halin da ake ciki a birnin.
Sunana Yusuf Abdullahi Shika, sakataren sarkin Hausawa na jihar Kwara. Gaskiya dai an yi doka jiya da daddare bayan abubuwa na barna hakan nan sun kankama da mutane suna ta guje-guje dukiyoyin mutane dai ana wa mutane asara. Gwamna ya sa wannan doka cikin dare daga 12 na dare. Gaskiya mu dai dukkanmu mun bi doka ga mutanenmu ba su ka taba kowa yana cikin gida. Yanzu da nake ma magana ina cikin gida tare da iyalina.
Ya kuke fama da wannan doka?
Alhamdulillah wato jihar Kwara dama tana da ɗan bambanci da wasu jihohi. Su gurare sai a tunkari wani kabila ko a tunkari baki ko wani abu. Domin anan kawai su 'yan iska zuciya kawai suka fa a gaba. Ba ruwan su wai su samu wani Bahaushe ne bari abu ya ci ko yamuri ne ko wani abu a ba ruwan su. Ba magana faɗa ba ne illa iyaka kawai su yi barna kawai.
To dukiyar ko biyar bene ko in yamuri ko Bahaushe duka ɗaya ne gare su.
Duka ɗaya ne amma kuma sun fi harin irin manya-manyan shaguna kamar su Shoprite kamar su manyan supermarket ko banki haka.
Kafin a sa wannan dokar hana fita kaga wani shago wanda an ka wasashe.
Ni biya ina kasuwa inda nake na kasuwan kawai sai muka ga mutane suna ta gudu. To maza-maza muka rufe shago dai muka shigo motoci muka kama hanya. To a hanya tsakanin namu kasuwan da gida akwai wani babban store na Ministry of Agri. Inda ake ajiye abincin manoma abin iri ne taki ne wane ne da ake ajiyewa wanda ake ba manoma. To a hanyar zango kenan muka samu sun fasa shi suna kwasan kaya da kwano da aka tara za a raba wa waɗanda ambaliya ya shafa. An kwashe kayan suka yi ta ɗiban kayan. Dan tafi fa sai ya tsaya ya yi fakin ɗin kai zai tsansa ya gudu ya je inda aka fasa store ɗin yana ɗibo kaya yana sa ta tafi ɗin shi. Katifa ne menene? Muka samu dai Allah ya ce mu kyan muka wuce wannan gurin. Dama da illa wannan store ɗin yake kuma hanyar Shoprite kenan. Da suka gama da nan kawai sai suka tunkari Shoprite. Suka fasa store na Shoprite da suka fasa kwasan kaya. Ko da suka zo area inda Hausawa muke da yawa wato Zango kenan. Muka samu suna ta harkokin su rikicin bai zo nan ba.
Sunana Nuhu Ali Ibrahim.
take yanzu bayan an kafa dokar hana fita?
Tambuwan jama'a dai suna dan fita kadan kadan, waɗanda suke dan fitowa neman abinci, mata suna dan fitowa kadan, amma dai ba wani tashin hankali, komai dai yana tafiya daidai insha Allah.
Yaya su masu zanga zanga sun fito a nan birnin Ilori?
Sun fito amma magana zanga zanga barayi ne tambuwar, saboda sun je suna faffata shagunoni na wayoyi da wurin masu abinci, baja tuntun sun tar ma ana sauke kaya a wata tirela suka kwashe kaya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal. To a jamhuriyar Niger, wasu shugabannin al'ummar kasar sun fara yunkurin sasanta bangarorin siyasa game da cece-kucen da ke tsakanin su akan maganar shirye-shiryen zaben ga magaran da za a gudanar a watan Disamba da ke tafe. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Solomon Muna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Yanayin tashin hankalin da ake ciki a wasu ƙasashe makwabtan jamhuriyar Niger a sanadiyar rikicin siyasa ya sa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH gaggauta kafa wani kwamitin musamman mai kunshe da shugabannin rukunoni daban-daban na al'ummar wannan ƙasa da zummar samo bakin zalal rikicin da ya salke a tsakanin 'yan adawa da masu mulki. Shugaban ƙungiyar addinin Islama ta IEN, Sheikh Jibril Sumaila Karanta, na daga cikin mambobin wannan kwamiti na dattawa.
Kwamitin dai akwai malumai, akwai sarakai, akwai malumai na Krista, kuma akwai sarakin gargajiya, kuma akwai alkalai da lauyoyi, akwai waɗansu dattijawa da su manyan mutane ne wanda suna da khibra na shugabanci na jagoran jama'a, saboda su sun san yanda tsarin da in an yi abin yana ta yi daidai insha Allah.
To koya 'yan siyasa ke kallon wannan yunkuri? Alhaji Lawali Salisu Usa ne a jam'iyyar Hamayya ta Model Lumana.
Wajibi ne a haɗa kanin 'yan Nijar manyan da, amma inda aka samu kuskure an samu kurakurai tun can baya na ba a zamna ba a shirye da mutane. Mun yi ta korahi mun gaya musu sai nan da aka kafa ba mu amince da ita ba. Mun dauko zancen kwada electoral tun lokacin da aka kirkiro wannan article with, saboda musamman a haina da wani dan Nigerian takara saboda mutum guda. Zabe a yi shi nagari shine da kowa da kowa, wanda ya ci da wanda aka kada su barkanci juna.
La'akari da yadda 'yan adawa suka kafe akan bakan su game da abubuwan da suke dauka a matsayin silar cece kucen da ke tattale da tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka, yasa kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhaji Usman Muhammadu ke ganin akwai wuya a samu sulhun da ake fata ta hanyar wannan kwamiti.
Latuja nan suna bata lokacin su ne da waɗannan mutane, ba abin da suke so illa mulki. Allah ya karbe shi hannunsu, suna son su maido shi da ƙarfi. Allah bai maido shalunsu ba. Na raba ka da mutumin da bai son a gyara abinda suke so su kawo hargitsi su hana zaɓe ƙasar nan har lokaci yayi su a ce mai su a yanzu transition za a yi. To ba a wannan zamuci zaɓe.
To sai dai Shehin Malamin na cewa yana da ƙwarin gwiwar za a sami nasarar abinda aka sa gaba.
Kun za ka nemi abu wajen Allah. Manzo Allah yake ka sa su zukiyanka abu yana yi. Yake idullaha wa antum muqinun bil ijaba. Kai roƙan Allah ku tabbatar Allah yana karba. To haka nan ne, duk abu in zaka shiga ciki ka shiga da kyaukyawan niyya, da niyya abu yana yi. Kwanci hankali muke so, a ba mu lokaci.
Tunda dai kwamitin na dattawa ya gana da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a sha'anin siyasar wannan ƙasa, yayin da a nan gaba kwamitin zai nemi tantaunawa da shugaban ƙasa Isu Muhammadu da muƙarrabansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin A Dawo Lafiya.
Matafiya, A Dawo Lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na A Dawo Lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin A Dawo Lafiya ke kawo ƙarshen hira da muka faro da Isa Ali, shugaban wata ƙungiyar fafutukan kare hatsarin mota a birnin Accra da ake kira Valda a takaice, akan yaki da ƙungiyoyi irin tashi ke yi wurin ganin an daina shan barasa kafin a yi tuki, lamarin da ke haddasa hatsarin motoci a Ghana. A makon da ya gabata, bakon namu ya kai inda yake cewa duk da na'urar auna barasa a cikin jinin matuƙa, ana samun hatsarin ababen hawa a Ghana. To bari mu tashi daga wannan gaba.
Na'urar da ke nan muna samun hasarin suna faruwa saboda ba ko ina zaka samu dan sanda ba a ko ina bane in ka duba manyan mutanen titunan mu wasu lokaci sai kaga kamar ana wannan duba sai a duba giya na waje ka sha rike cikin ka ana kan duban wannan amma wurare da dama ba wannan kuma mun kira kuma kan sanda kuma magana da su ma suke yi ne gaskiya su ma suna kuka kamar su da kansu yan sandan ba yau haka suke da shi ba so ba su iya su ajiye mutane su wurare da dama inda muke so na farko kenan sannan na biyu kuma wannan na son kuma ba wai suna da shi da yawa ba ne kadan suke da shi saboda shi ba su iya ko ina kowane titi iya dai su ajiye wannan kuma mashin sannan kuma kudi kuma ya zama mana matsala saboda sai mu ce budget da ko mu ce kudin da gwamnati kuma shi ba su ba wai ya ishe su bane su ma kadan da ake ba su shi suke kokari da shi ha saboda shi kira dai mu muke yi da jama'a dai ba su da ya wadanda ke da arzikin su ko mu ce philanthropy ne manyan kungiyoyi su ma su yi kokari ya so su zo Yesu su taimake mu sannan kuma cikin shirye-shiryen da kuma mun ka san ana yi wani lokaci kuma na gaya maka ai kokari yanzu kan titunan mu yanzu an ajiye camera kaga ne kamar yadda muke da shi wasu barukan da dai sun kai nisa in ya so in dai ko ba a yansa dan sanda wurin ma a kuma camera nan na wurin ya iya gani irin tukin da kake yi in an ga kamar tukin ka bai da kyau to tun kamin ka kai wani dan shinde sai da dan yan sanda sun kusa da kai ya so su iya je su tsaya da kai saboda kaka ci gaba da tushe ballin ka kawo matsala gaba so wannan shiri kuma dai ana cikin wannan shiri amma kaka manta haka ba inda mun kai kokari mun ka hana shan giya ma da tuki kaga ba mu neman wannan na'ura kenan saboda stress ne kuma mai giya dai na cikin ka kai da kanka ka san kaman wannan ka taka doka
to bai da Allah yanzu bari mu duba gabaki daya ya batun hatsarin motoci a kasar Ghana
mun ka duba shekaran da ya wuce kaga kaman gaskiya mun ka duba irin mutanen da gaskiya mun kai rashi sai mu ce sun ka mutu kan titi a matsayin sai mu ce hatsarin motoci gaskiya ya kawo mana damuwa sosai sai ka ga hatsari guda accident kenan mutane 40-50 saboda girman motar ya kawo mana matsala amma da mun ka shiga shekaran da 2020 kenan sai gaskiya hatsari ta zo kasa ne yasa ta zo kasa mu duka mun gane cewa kamar da mun ka shiga sai mu ce January to March sai muka ga kamar to hatsarin dai tana nan yanda take amma da muka shiga shi watan March zuwa saboda corona virus da ya zo sai ya bari mun ka shiga lockdown gaskiya da an ka shiga lockdown sai ya bari saboda jama'a ba su fita ba a tuci sai ya kawo accident nan kasa gaskiya yanzu haka dai sai mu ce accident shi hasarin sai mu ce accident dai kana zuwa amma ba kaman sai mu ce shekarun da suka wuce ba yanzu haka dai sai mu ce dai duban jimawa haka ba sai mu ce wani bakwai uku da dai sama mun aka samu manyan motoci sun ka samu hasari dai an kai rashin mutane zuwa 20 dai zuwa wannan kuma da an ka duba wannan matsalar sai mu ce batun wuta ne kan hanya kuma wannan driver kuma sai mu ce kwana na ciki da ababai wasu irin matsalolin nan ne kwana kuma hanyar kuma daya ne single lane ne shi ne wannan na zuwa haka wannan kuma za ta so in ka ce za ka overtake sai ka ga kaman ka je ka hadu da wani motar da ke zuwa amma alhamdulillah yanzu dai da za mu takara sai mu ce kungiyoyin siyasa duka yanzu sun ba mu alkawura kaman in dai Allah ya sa an ka zabe shi za su yi kokarin yi su ci duwala zuru da shi ne ne biyu
wato su faɗi da su buɗe hanyoyi su yi faɗi
za su buɗe hanyoyi su yi faɗi saboda inda motoci biyu za su bi yanzu motoci hudu sun yi su bi su zo ta haka biyu kuma za su to wannan ya kawo sauki sosai muna dai roƙo Allah dai Allah ya ba su sa'a in so su nasara su zo su mana ya mai su abubu da hanyoyi
to madalla ƙarshen hiranmu da Isa Ali na ƙungiyar Bald mai fafutukar kiyaye hatsari a Ghana sai kuma mako mai zuwa za ku ji mu da sabon shiri idan Allah ya yarda yanzu a madadin shi Isa Ali da daukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haile da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu makiri ne yake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma dawo lafiya.
Kai da Baba Makeri, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau, saƙon haɗin gwiwa ne daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gosama da Masak da ke jihar Borno, da Comrade Rukayya Usman Farija Bowawad tare da Comrade Baba Ganasa Balte, inda suka ce assalamu alaikum sashen Hausa. Cike da kai ci za mu yi tsokaci kan zanga-zanga da ake ci gaba a Najeriya. Haba ƴan uwa matasan kudancin Najeriya, ya kamata ku danga sara, kuna kuma duba bakin gatari. Ya kamata ku biyewa batun garin mara aiki ba. Daga ƙarshe muna kira ga gwamnatin tarayya da masu hannu da shuni da malaman addini da ma duk mai ruwa da tsaki a Najeriya su ƙara ba da gudummawar su ta ganin an kawo ƙarshen wannan masifa da ya tunƙaro mu. Sai kuma sako na gaba da muka samu daga jihar Bauchi daga hannun Husaini Abadambam. Shi kuma cewa yayi VOA Hausa. Da farko ina mai nuna takaici na tare da alheri bisa abinda wasu daga cikin matasan kudancin kasar mu Najeriya suka yi na takewa da sunan zanga-zangar NSAS, inda suka gudanar da ta'addanci wanda ya haifar da asarar rayuka da kuma dukiyoyi. Hakika hakan abin Allah wadai ne. A ƙarshe muna yin kira ga gare ku matasan kudancin kasar mu Najeriya cewa da ku guji barin wasu gurbatattun mutane suna amfani da ku wajen tada zaune tsaye, domin babu wata riba ta yin hakan illa yin nadama ko da na sani. A ƙarshe addu'ar mu ita ce Allah ya mana maganin dukkan wanda baya son kasar mu ta zauna lafiya, amin. Sai kuma sako da muka samu daga yana matar Garba Sabiola Gashuwa, ita kuma cewa tai Salam VOA Hausa. Ni ga tsohon abararren shugaban Sudan Umar Albashir da makarabansa da kotun ICC ta yi, hakan ya yi daidai ganin yadda ya kashe dubban al'ummar yankin Darfur. Sai kuma sako na ƙarshe da muka samu wanda shi ma haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori, Rabiu da Kwadinari da Umar baban yaya sabon gida a jihar Jigawa. Sai kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi tambaya ga jami'an Amnesty International a ƙasar mu Najeriya, wai suna ina ne ake kashe mutane a jihohin Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna da Niger a kullum, kuma ana kwashe musu dukiya amma ba mu ji sun fito suna nuna alhininsu ba. To ma da lamun kuma gode da saƙonin naku, ku ci gaba da aika mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a taƙaice.
Gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce an rasa rayuka da dama cikin makonnin da suka gabata a zanga-zangar da aka yi ba tare da ya ambaci masu boron da 'yan sanda suka kashe ba, inda ya kira da a kawo ƙarshen zanga-zangar. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne yayin wani taro da ya yi da tsakanin shugabannin ƙasar a ranar Juma'a, inda suka tattauna yadda za a shawo kan wannan tarzoma da ta kasance ɗaya daga cikin mafi muni da ƙasar ta fuskanta a 'yan shekarun nan. Amurkan ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda, yayin da ake ganin ƙarin yaduwar ƙwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwuwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafi. A cewar jaridar New York Times, an samu rahoton sama da mutum 82,000 da suka kamu da cutar a ranar Juma'a a sassan Amurka, lamarin da ya haura wanda aka gani a ranar 16 ga watan Yulin da ya gabata, inda ya ɗara da mutum 6,000. Jaridar ta Times ta kuma rawaito cewa kusan Amurkawa 41,000 na kwanciya asibiti, abin da ya daidai da ƙarin kashi 41 da aka gani a watan da ya gabata.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma anjima, idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Mu sa madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya kayani gabatarwa, sai Hailu Haili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau Hadiza Kyari ke sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.